sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da Lord da kuma ninya kan masu na'urar computer a duk lokacin da su son kamata shar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu aure assalamu alaikum, yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin saki jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauka game da rikicin taraba, sai kuma kungiyar kwarago ta ce duk wani wato mai son tazarce to sai sun ci mu yarjejeniya da shi. Akwai mu da shirin kallabi na Maryam Dauda da kuma labarun da suka dauki hankulan jaridun nan Amurka. Daga bisani mu kawo muku sakon da ku masu sauraro kuka aiko mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Bayan shafa makonni suna tattaunawa a kadaice, yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai sun fitar da daftarin kudurin yi wa tsarin kiwon lafiyan Amurka garan bawul da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiyan na gwamnatin da ta gabata da ake kira Obamacare, abinda ya janyo kushewa daga jam'iyyar Democrat, yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Republicans masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. A wani abin da tamkar cika alƙawarin da jam'iyyar Republican ta daɗe tana yi wa masu kaɗa ƙuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilastawa dukkan Amurkawa sayan inshorar kula da lafiyarsu da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke badawa na sayan inshorar da kuma zaftare kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattijai Mitch McConnell yana ƙoƙarin ganin majalisa ta kaɗa ƙuri'a a kai mako mai zuwa kafin majalisar ta tafi hutun huɗu ga watan Yuli. 'Yan jam'iyyar Democrat sun kyamincewa da gaggauta kaɗa ƙuri'a a kan tsarin inshorar da aka shata a asirce ba tare da ba da dama a yi bayanai a gaban kwamiti ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa bai naɗi tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey ba. Comey ya ce shugaban ƙasar ya nemi ya daina binciken da hukumar take gudanarwa kan batun shishigin da ake zargin Rasha da yi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar shekara ta 2016, abinda Trump ya musanta. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa da irin sa idon da ake yi ta na'urar naɗar bayanai da satar sauraron hirarraki da kuma kwarmata bayanai da ake yi ta hanyar da ta saba doka, ban san ko akwai bayanan da aka naɗa na tattaunawa ta da James Comey ba, sai dai ni ban naɗa ba kuma ba ni da wannan tattaunawar da aka naɗa. Shugaban Majalisar Ƙasashen Turai ya ce ƙasashen na buƙatar su kwantar da hankulansu a hulɗarsu da Burtaniya bayan da ƙasar ta tsaye da shawarar ficewa daga ƙungiyar, sai dai ya ba da shawara a haɗa kai a dangantaka tsakanin ƙungiyar da Burtaniya nan gaba. Burtaniya za ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai ne, amma ba daga ƙasashen Turai ba. Wannan yana da muhimmanci wajen ƙulla kyakkyawar dangantaka bayan ficewar, inji Antonio Tajani, shugaban Majalisar Tarayyar Turai, jiya Juma'a a wani taron shugabannin ƙasashen Turai da aka gudanar a birnin Brussels. Shugabannin ƙungiyar ƙasashen Turai sun fara wani taron kwanaki biyu jiya Alhamis domin tattaunawa akan shirin Burtaniya na ficewa da kuma ayyukan ta'addanci da kwararan baƙin yin haure da kuma waɗansu matsaloli da ƙasashen Turai ke fuskanta. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe, manyan jami'an sojin Iran sun ce lalata fitaccen masallacin Al-Nuri da ƙungiyar IS ta yi manuniya ce cewa tasirin ƙungiya a birnin ya kawo ƙarshe. Sojoji a Mosul sun shaida muryar Amurka cewa ƙungiyar IS tana so ta lalata masallacin kafin Iraki da ƙungiyar tsaron haɗin gwiwa suka sami galaba kan ƙungiyar a Mosul. Dakarun Iraki suna ƙoƙarin kakkaɓe ƙungiyar daga unguwanni na ƙasashen da ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar, wato na ƙarshe da ke ƙarƙashin ƙungiyar a birnin. masallacin da kuma aka kira babban masallacin Mosul. Tsohon masallaci ne da ya kai shekaru 800. Kuma a nan ne shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi ya ayyana kansa a matsayin khalifan Iraki da kuma Siriya a shekara ta 2014. Kamfanin dillancin labaran kungiyar IS Amaq ya fitar da wata sanarwa sabanin haka, inda suka zargi Amurka da lalata wannan masallaci.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka. To bari mu bude taskar rahotannin namu da rahoton matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta dauka game da rikicin jihar Taraba, kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Madina Dauda ta aika muna.
You know, labari ne aka samu akan wasu sun zanna suna meeting yadda za su gudanar da abin da suke shirin yi. To shine yan security suka je suka same su suka kama wasu. To da suka kama wasu aka kawo su jalingo, sai wancan suka tashi da wani propaganda akan lallai ba masu tsaro ne suka kama su ba, mutane ne kawai suka zo suka kidnapping din su suka tafi da su. To sai wancan kuma suka tashi suka ce to ai ya za a kidnapping mutanen su, dole ne su zo wajen su ga yadda za su fitar da mutanensu, koko su tayar da hankali dole sai a sake mutanensu, in ba haka ba za su tayar da fada.
Senator Yusuf Abubakar Yusuf, dan majalisar dattawa daga jihar Taraba ta tsakiya, ke bayanin abin da ya jawo rikici a karamar hukumar Saddauna ta jihar Taraban. Rikicin da a halin yanzu ya lakuma rayuka 99 da dabbobi har 17,000. A bisa binciken kungiyar Pastoral Reserve wacce take kare muradin Fulani yankin, a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja, kungiyar ta yi zargin cewa mahukuntan jihar ba su dauki matakin kare Fulani yankin ba, saboda haka kungiyar ta nemi gwamnatin tarayya ta kafa dokan ta baci a jihar. Salamu Mali shine mukaddashin daraktan kungiyar.
Muka ce wajibi ne gwamnatin tarayya, musamman idan aka yi la'akari da take-taken gwamnatin jihar Taraba da na karamar hukumar Saddauna, da yanda ake zargi da hujjoji kwarara cewa su ne suke rudo ta wannan rikici, a dakatar da wannan gwamnati domin a samu kafa na tabbatar da zaman lafiya da walwalar jama'a.
Akan haka ne na tuntubi mai magana da yawun fadin shugaban kasa Garba Shehu domin in ji matakin da gwamnati ke shirin yi na dakile rikicin.
An tattauna wannan magana kuma matakin da gwamnati ta ce a fara dauka na farko shine kafin ma ai komai a tura sojoji su mamaye wuraren gabaki daya, a tura soja da yawa, sannan ita kuma hukumar agaji ta nema ita ma ta isa wurin da agaji na gaggawa kafin ma a fara wani bincike a ji waye da gaskiya waye bai da gaskiya akan wannan magana. Wannan gwamnati ba za ta saye ko ta boye wani don yayi laifi akan wannan abu a ce za a kare shi ba, ba halin wannan gwamnati bane. Saboda haka ayi hakuri, mutane su kwantar da hankalinsu, gwamnati za ta dauki wani mataki da ya cancanta da ya dace don a kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali akan tsakanin dukkan al'ummomi da suke wannan yanki.
Rikicin da ya samo asali ne daga zargin wariya tsakanin mutane biyu daga kabilun da ke wannan yanki na karamar hukumar Saddauna a jihar Taraban.
Alhaji Hamisu Ibrahim, ɗaya daga cikin hadiman mataimakin shugaban ƙasa, shi ma ya jaddada matakin da gwamnatin tarayya ta ce za ta ɗauka a bayan da yawa Hassan mai na kaina.
Gwamnatin tarayya ta yi hukumata daga lokacin da wannan abu ya faru, an kira mitin, an zauna ga ta ina wannan abu ya fara kuma ta ina za a magance shi. A halin yanzu maganar ma da nake maka, ana ta kokari na kai dauki da taimako kuma da kai da wannan abubuwa da suke faruwa. Kuma shi kansa mukaddashin shugaban kasa in kana duba za ka ga an fitar da sunan nuna rashin jin daɗi da kuma kwantarwa da mutane hankali.
Yawwa, abin da wasu daga cikin jama'a suke kokawa da shi shine cewar ana ci gaba da kashe-kashe kamar gwamnatin tarayya bata dauki mataki cikin gaggawa akan wannan batun ba. Me zaka ce akan wannan?
Daga lokacin da aka fara gwamnati ta kira meeting na security, meeting an zauna an yi magana kuma an faɗa cewa ana cewa mutane su kwantar da hankalinsu. An dauki, ai in an dauki mataki ba sai an fito an gaya duniya matakin da aka dauka.
To, har yanzu ana tare da sashen Hausa kafin kuma shirin mu na gaba a ci gaba da shakatawa da wannan.
Zama lafiya, al'umma ta kasa ta gujiya, zama lafiya shi ne ci gaban na. babu kyau tunda an yi a baya ko mun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani ubacin yanzu ga zo ku taru ku zauna lafiya
ku zauna lafiya al'umma ta kasar ta kunjiya zama lafiya shi
to yanzu kuma sai yarjejeniyar da kungiyar kwadago ce za ta shiga da duk wani gwamnati da ke neman ta zarce masa ga Nasir Adam Elkaya da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Victory, there is victory for us.
Kungiyar kwadagon Najeriya taron halin da kasa ke ciki inda tace za ta daura hamayya da yan jari hujja da suke son ci gaba da barin talakawa na hamma.
Poverty is poverty all over the country.
Talauci talauci ne a ko ina. In ana maganar garan bawul ga kasa don sassa ko talakawa samu haƙƙi iri daya ba daidai bane kuma a rika sayar da kadarorin kasar ga daidai ku da ma akan ba su rijiyoyin man fetur. Inji lawyer rajin kare haƙƙin dan adam Femi Falana dake magana a taron kan shekaru gommai da ma'aikata da talakawa ke kasa samu abinci sau uku a wuni.
It is chapter 2 of the constitution that the fundamental objectives of the state.
A shedara ta biyu ta tsarin mulkin Najeriya Falana ya ce an rubuta karara kowa ya samu yancin ilimi lafiya walwala da kuma can ciki ma'aikata su samu mafi karancin albashi duk masu son garan bawul ko raba kasa ba sa ambatar waɗannan lamura Falana na nuna ai waɗannan dillalan in jari hujja ne shugaban kungiyar kwadagon Comrade Ayuba Wabba ya ambata wannan matsayar
kudaden da ake kira Paris Club an sake bada kaso na biyu amma ba nan ma abin ya tsaya ba ana ba su wannan kudin ne lallai gwamnatin mu akwai wanda lallai sun yi amfani da kudin nan sun biya amma akwai wanda har yanzu ana ba su kuɗin nan suna alumbana da kuɗin so dole ne kuma mai Allah wadai da su kuma mai Allah wadai da su ba wai kullun zamu dinga kuka bane akan ba biya mu ba mu muna da karfi karfin mu shine katin zaben ka kaje ka karba duk inda ka ci mutuncin ka kai ma in ka fito kana da yanci ka zabu wanda kake ganin zai biya albashin ka kuma sai mun yi rajejeniya da su kai wanda fa baka biya mu albashi ba saboda kana son ka dawo me kake so mu yi maka zaka biya mu
kuma dai me za a ce inji babban sakataren jam'iyyar mai mulki APC Alhaji Mai Malabu ni gwamnatin canji ta kawo lumana
nasara da kuma ci gaba da aka samu ta fuskan tsaro wanda kuma kamar yadda kowa ya sani maganar tsaro ita ce a bata farko a harkan rayuwa na ƙasa saboda duk ƙasan da ba zaman lafiya ba maganar ci gaba ko wani abu to alhamdulillah mun gode Allah wannan abuwa yake yanzu cikin azumin nan banda can Borno inda aka dan samu jifa jifa dan abura suka faru yawanci birane mutane suna fita sallan dare kuma suna walwala kama yadda aka saba to kaga wannan ba karamin ci gaba bane kuma ba karamin nasara bane a karkashin jagorancin shugaban Muhammadu Buhari
gwamnati na cewa tana kan gyara ginin da aka rusa yan adawa na cewa za su amshin wadafu don canza canje talakawa kuwa na cewa da sak ko ba sak za su duba zabi mafi ala Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
ai mulki nikima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah zai ya saka maka in ka zama mai san zuciya to Allah ba shi da
to har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirin mu na gaba
ya salamu
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, baƙuwar mu Dr. Gaji Fatima dan tata, matar tsohon gwamnan jihar Kano, Malam Ibrahim Shekarau, ta fara ba da tarihin rayuwarta a hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. A shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda Dr. Fatima ta ci gaba da bayani kamar haka.
Bayan wata biyar na dawo aka samu canjin gwamnati ban dade da komawa ba ga yace ni aka bani commissioner ma'aikatar mata da walwalar jama'a anan muka yi muka ba da gudunmawa yanda ya kamata da mata da yara da maza duk muka yi ta abubuwa na taimaka musu da abubuwan agaji na ba su sana'a da mata masu matsala masu yoyin fitsari saboda a lokaci na ne majalisar dinkin duniya wurin kula da alƙalaman jama'a UNFPA a Kano aka yi wani gangami na wani Peaceful Fortnight campaign wanda har aka samu aka yi wa mata suka zo Najeriya suka yi a nan bangaren arewa kada sun yi wurin mutum 2000 kuma Kano sun dade
saboda
aiki ne yoyin fitsari da masu da yoyin fitsari da na ma RVF na kasa da sama wanda suka yage gaba daya suka yi a Dambata suka yi a nan Murtala suka yi a asibitin Kuroda aka yi asibitin Sasurusi kuma daga nan ma bayan na ban commissioner an ta kawo gudunmawa akwai sanda aka kawo containers wasu charity foundations ɗan Najeriya mazauna waje da suka zo su ma suka kuma zuwa su ma suka yi wani aiki a nan Kano suka yi wa mata kashi-kashi da masu matsalar sankaren nono da na ciwuka na mata da suka shafi mata ƙungiya ce da ta likitoci da irin bukatar da aka zo da ita an yi aiki shi ma kuma sun kakka containers aka yi sadakar magunguna wanda aka rarraba a asibiti da kujeru da gadaje
to yanzu a fannin da kike kina bincike akan yara masu neman taimako na musamman a rayuwarsu ko ta fannin ilimi ko ta fannin zamantakewa da sauransu a Najeriya kaman yara nawa ne ke da irin wannan bukatun in zaki iya cewa
ai kaman yanda alƙaluma suka nuna a duk inda aka samu jama'a to kashi 10 daga cikin yawan adadin jama'ar da suke ji ko me yawan su mutane ne masu bukata ta musamman so idan muka amfani da wannan alƙalaman da majalisar ɗinkin duniya ta gindaya duk adadin al'umma da take wuri in kaman mutum 100 ne a zo na agu to a cikin mutum 10 akwai masu bukata ta musamman
komin shekarunsu?
Eh, saboda wani bin wata larura ana tare da ita ne ma ba za a san ana tare da ita ba.
Kan mutun ya girma.
Kan mutun ya girma. To saboda mu nan ba mu da abubuwan can gaba waje da suka ci gaba ai shi sa suke wani abu da ake yanka a ta cibiya inda idan an tarar kwanda aka samu yana da matsala sai a maza a wanke shi saboda ana ganin wakai ya zama matsala ga iyaye ko ga kansa. To amma mu nan saboda musulunci ba yadda da al'ada ba yadda da zubar da wannan ba to mu shi sa ba a yi ana to mu gaskiya akwai matsala yanzu ma ga wata babban matsala ma da ta goya ko tafi ma matsalar shaye-shayen nan da yanayin talauci da ishigo ya katutu a cikin rayuwar jama'a baki daya to wannan ma kadai ya ishi jama'a saboda yanzu mu nan cikin gari abin wa'iyaz billah abu mara dadi sai ga yaro dan karami ya dade yana shaye-shaye ma ba sai yana yi ba to wannan ma shine babban abin da yafi cin tuwo a ƙwarya a tammu masu kokarin bincike da kuma ma iyaye kansu shine babban abin da
sun nuna cewa
tunda yanzu ke ana cikin Kano
yawa wannan jihar Kano jihar ki din nan da muke ciki yanzu shine ma kan gaba a fannin shaye-shaye musamman daga yaran har zuwa ga matan aure
manya
to akwai wani abu da kuke yi ne na kokarin shawo kan wannan
gaskiya yanzu dai babban abubuwan da muke yi mun fi ilmantar da mutane ta saboda gidajen rediyo haka suna ta kiraye suna kira mu muna tunda yanzu jin rediyo ina ɗaya daga cikin abubuwa na isar da sako da samun karbuwa da sauri to a yanzu dai har yanzu wannan muke ta kokarin yi kuma muna nan daga nan wuraren mu haka muna ta kokari muna son za mu nemi iyayenmu masu da kuma al'ummar gari da masu hannu da shuni a taimaka a dinga bada agaji muna so za mu kafa abin da za mu dinga yin bincike ta yanda za mu samu a shawo kan wannan abu saboda a gaskiya wannan abu ne abun kuka ga dukkan uwa da uba da wani babba saboda idan ba a dauki wani mataki ba mun fara samun wani wagegen gibi saboda yanzu daga 30 din nan zuwa kasa da yawan su wani ko primary ilimi mataki na farko ba su gama ba in wannan ya ci gaba ai tun ma daga yanzu za a fara samun gibin da in ya samu gibi ba mu da wanda zai cike
masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin ita babbar bakuwar tamu Dr. Gaji Fatima dan tata da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin da bada umarni ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
to yanzu kuma mun zo ga labaran da suka dauke hankulan jaridun na Amurka tare da Nazir Ahmed Hausawa
Sharhin jaridun Amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar Washington Post
Jaridar ta rawaito labarin ƴan majalisar dattawan Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican ba sa goyon bayan gyaran da aka yi wa shirin tsarin lafiya. Labarin ya ci gaba da cewa sanatocin guda hudu ƴan jam'iyyar ta Republican daga bangaren masu tsatsauran ra'ayi sun soki sabon tsarin harkar lafiyar da shugaban masu rinjaye a majalisar ya gabatar a ranar Alhamis, wanda ya maida hankali kan sauya yadda ake tafiyar da tsarin harkar lafiya a Amurka. Cikin rudani a daidai lokacin da ake sa ran za a kada ƙuri'a a majalisar dattijan a sati mai kamawa. Yan majalisar dattijan dai sun hada da Ron Paul na jihar Kentucky, da Ted Cruz na Texas, da Ron Johnson na Wisconsin, da Mike Lee na Utah. Sun ba da sanarwar a wani jawabin hadaka na cewar ba za su goyi bayan wannan tsari ba akan yadda yake a rubuce yanzu, amma kofar su a bude take domin a daidaita sauyin da zai ba da damar nasarar goyon bayan su. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Sarkin Saudi Arabia ya sauya wanda zai gaje shi, inda ya maye gurbinsa da ɗansa ɗan shekaru 31. A yanzu Yarima Muhammad shine zai gaji masarautar da tuni ta girgiza, bayan Sarki Salman ya nada shi a matsayin Yarima mai jiran gado a ranar Laraba da ta gabata. Yin hakan, Sarki Salman ya share babban abokin adawar ɗansa Yarima Muhammad bin Nayyib, dan shekaru 57, wanda ya saba wa tsohuwar al'adar masarautar ta sauya yadda mulkin masarautar yake. Wannan yunkuri ya kara wa matashin mai burin mulki karfin gwiwa a Saudi Arabia, wacce take babbar kawar Amurka, duk da cewa kasar na fuskantar matsaloli iri-iri, ciki har da faduwar farashin mai da kuma karin barazana daga Iran da kuma sauran kasashen da suke yan sunni a kewaye da ita. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ce babu kasadin sirrin tattaunawarsa da James Comey. A warware wannan matsalar, shugaba Trump bai da kasadin sirrin tattaunawarsa da tsohon daraktan ma'aikatar binciken manyan laifuka ta FBI, James B. Comey. Trump ya faɗa a wani jerin rubutu da ya yi a Twitter cewa bayan rahotannin bin kwakwab na sirri da satar bayanai da kuma tone-tonen masu bankaɗar da asirai, banda masaniya ko akwai kasar na hira ta da James Comey, amma ni ban yi shi ba, kuma ba ni da shi banda wani abu makamancin haka. Trump dai bai bayyana dalilin da yasa yayi hannunka mai sanda na cewar yana da hira da ta faru tsakaninsa da tsohon daraktan na FBI da fari ba. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To, mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Dan Modikai Kansila Jin Dadi daga Mandera Shagalo a Gambar Sokoto State, Nigeria. Yau ina cike da farin ciki na bayyana da jin daɗi na ga mai girma gwamnan jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Aziz Tambol, bisa ga ba da umarni ga ma'aikatar kuɗi da ya ta jihar Sokoto ta saki albashi ga ma'aikatan ƙananan hukumomi da ma'aikatan gwamnatin jiha.
Sunana Aminu Dan Kaduna, amma na zan yi amfani da wannan damar domin in kira ga masu hannu da su ne, ƙungiyoyin sa-kai, gwamnatoci da duk wanda yake da hali, don Allah ya taimaka wa marayu a wannan bukukuwan sallah, domin su kasance cikin farin ciki tamkar sauran ‘ya’ya da suke tare da iyayensu.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika. Ni ne Usman mai cajin Hausa tara Shanu Olodo, Ogun, Nigeria. Ina kira ga gwamnatin Najeriya da gwamnan jihar Neja da don Allah su yi kokari su gyara gadan nan da ruwa suka ci gadar ta kaje a garin Tatabu, jihar Neja, saboda gaskiya mutane suna cikin matsala na wannan hanya, gosilo ya yawa.
Daga Mahmudu Jagure, Nijar Marabi. Salamu alaikum wa Amerika. Wato, muna magana kan abin da addabi Nijar kaman yan tawa nan na Mali. Da Allah, shugabannin ƙasarmu na Nijar ya kamata su fadi malin masu cikin watan nan mai alfarma na azumi a yi addu'a sosai don al'amarin nan yau da gaba. Kullum muna jin suna shigowa, suna tare kano ke ba a samun labarinsu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bafa Adama Raifata daga ƙaramar hukumar Gombe, jihar Adamawa, Najeriya. Ƙungiyar matasa na addinin Kirista na Kan, Allah ya saka muku da alheri. Kun nuna wa duniya cewa ba rikicin addini a Najeriya. Matsalar Najeriya matsala ce ta ƴan siyasa, waɗanda suke amfani da ɓangaranci, suke amfani da addini wajen yaɗa husuma domin ganin cewa sun ci gaba da satan kasar nan. Diyafara da kuke ji din nan ba wai suna neman ballewa bane, ƙarya ce.
To yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Muhammadu Siraju Alhaji Sabo, ni ne mataimakin shugaban sassan malamai na kungiyar jama'a ce za ta biyo kafa da sunna jihar Nasarawa. Jan hankali da nake son in yi ga ƴan uwa musulmi, wannan wata na Ramadana wata ne mai albarka. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin abubuwa da ya karantar da mu, addu'a da Jibrilu ya yi manzon Allah ya ce amin, duk mutumin da Ramadana ya riske shi bai yi aikin da Allah ya gafarta masa bai sa shi a aljanna, to in ya shiga wuta Allah ya nutsar da shi cikin wuta. Jibrilu ya ce wa annabi ce amin, ya ce amin. Kaga a ce wannan wata a shekara sau ɗaya yake zuwa, ciki ake samun Lailatul Qadari, wanda ibada ciki ya kai ibadan sama da shekara 80 wanda ba shi ba. To a ce mutum ya yi saki a wannan wata, duk abin da ya kamata yi na alhairi bai yi ba, to akwai damuwa. Da haka ina jan hankalin ƴan uwa musulmi mu jajirci, ga kwanukan sun riga sun tafi sun rige mana ƴan kaɗan, amma ba mu san ina dace yake ba. Don haka a jajirce wurin salloli, a jajirce wurin karatun Alƙur'ani, a jajirce wurin istighfari, hailala da sauran ayyuka na ibada, da kuma roƙon Allah maɗaukakin sarki dace. Kullum Ramadana a matsayin darasi yake, a matsayin makaranta yake, don Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sai da ya kawo mana abin kaman tsarin makaranta, don sai da ya kawo mana yadda za a yi a shiga a yanki form, syllabus da za a karanta, da irin certificate da za a samu a cikin Ramadana. Don Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Dukkan wayannan abubuwa da na ambata sun shiga. Ya ayyuhalladhina amanu, ya kowanne suka yi imani, application form na shiga makarantar Ramadana shine mai imani. Dan ce ya ayyuhalladhina amanu, ya kowanne suka yi imani. To saka ce kutiba alaikumus siyam, an wajabta maku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yadda aka wajabta wa waɗanda ke gabanin ku. Menene azumi? Kamewa barin ci da sha da duk sha'awa na ciki ne ko na ainihin al'aura, tun daga fitowar alfijir har faduwar rana da niyyar bautan Allah.
To Allah ya karba, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Bayan shafa makonni suna tattaunawa kaɗaice, 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattijai sun fitar da daftarin ƙudurin yi wa tsarin kiwon lafiyar Amurka garan bawul, da nufin sokewa da kuma maye gurbin tsarin kiwon lafiya na gwamnatin da ta gabata da ake kira Obamacare, abinda ya janyo kushewa daga 'yan jam'iyyar Democrat, yayin da waɗansu 'yan jam'iyyar Republican masu sassaucin ra'ayi da kuma masu ra'ayin riƙau a jam'iyyar tasu suke bayyana damuwa. A wani abinda tamkar cika alkawalin da jam'iyyar Republican ta dade tana yi ma masu kuri'a ne cewa za su kawo ƙarshen dokar da ta tilasta wa dukkan Amurkawa sayan inshorar kula da lafiyarsu, da janye tallafin da gwamnatin tarayya ke badawa na sayan inshorar, da kuma zabtar kuɗin da ake kashewa wajen jinyar gajiyayyu.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ita Grace Alheri Abdul da ta taimaka min domin gabatar da shirin, sai Chubahiru Jodo ne wanda ya bada umarni, da injiniyan mu John, ni Ladan Ibrahim Aiki cewa sai an jima da rana a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Ciki ko har da shirin nan na duniyar Amurka na Mahmud Lalo. Wani lafiya, mu kuma kwan lafiya.